الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس شاهد قوتي شعبان Hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 wanda ya dace da 13 ga watan 2 shekara 2025 shi gaba da karatu na mustalahu alhadith a cikin wannan littafi mai albarka mai suna نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر واللفر الحافظ أحمد ابن حجر الأسقلاني رحمه الله وأنا ندرسنا من شابي ثم ننشكين شابي ناقو مشاترة نشكين للتافي من البركة درسني قباتا mun tsaya kan gabar da malaki yake cewa au bi tagayirin ma baqa'is siyaqi fal musahhaf wal muharraf wato idan aka samu canjin lafazi ta fuskar igagga to wannan suna kiran sa da al musahhaf idan aka samu kuma tagayiri a bangaren wasali shi suke kira da al-muharraf to wannan ya daga cikin dalilan da ke sa a yi raddin lafazi har suna ba da misali ga abin da ya auku ga waki'u ibn al-jarrah a lokacin da ya ruwaici hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin muawiya ibn abi sufyan nazargin masu wato wuce gona da iri ko kakkarye lafazi a yayin khutuba cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama allazina yushaqqiquna al-khutaba to shi waki'u da yazo lafazin al-khutab sai ya harrafa shi yazo da al-hatab ya ce al-khutab jam'u khutuba na'am idan an ce al-hatab kuma ana nufin ita ce kaga ma'ana ta riga ta an samu canjin ma'ana an samu canjin ma'ana wanda wannan yana bayuwa a abin nan din lafazi wato a yi raddin sa wannan kenan to shine wasu kuma suna cewa al-muharraf shi din dai ne wanda aka samu canjin wasali kamar yadda muka ambata haka kuma hakan ya faru da wani da ake kira gundar lokacin da shi ma ya ruwaici hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin Jabir dan Abdullah yake ba da labari cewa rana Ahzab an halbi mahaifinsa to shine sai yake ruwaito hadisin yana cewa Rumiya abi Rumiya Ubayyu afwan ba babansa ba Ubayyu yana cewa Rumiya Ubayyun to shi gundar da yazo sai canza Ubayyun sai ya ruwaici Ubayyi yan mai da shi kamar mahaifinsa kamar shi Jabir din yana bada labari cewa ai an soke mahaifinsa to alhali akwai bambanci tsakanin Ubayyu da Abi Ubayyu tasgiri ne na Abu yawa Abu mahaifi idan aka ce Ubayyun tasgiri ne nashi idan aka ce Abi ko ba kaga wannan idafa ce an raba lafazin shi Abu zuwa ga ya'un ta mai magana to wannan a takeice kenan. To shine Al-Hafiz yake cewa a gaba ta gaba wala yajuzu ta'ammudu taghayyir al-matn bin naqsi wal muradifi illa li'alimin bima yuhilu al-ma'ani. Malai yake cewa baya halatta ta'ammudu ai gangancin taghayyir al-matn, canza matanin hadisi. Ma'ana ba shi halatta ga rawi lokacin da yake ruwaitar hadisi, wato ya canza matanin da gangan. Bin naqsi, ta hanyar ya rage wani abu, ya rage wata kalma ko wata jumla. Haka nan bi ziyada, yadda bai ambace shi ba amma tana ciki. A ka'ida yadda ka ji magana haka zaka bashe ta. Bila ziyadatin wala nuqsanin. To wannan a maganar game garin mutane kenan. To kaga min babu aula maganar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka yadda ka ji hadisi to ka bayar da shi haka nan. Kar ka rage wata kalma kuma kar ka ƙara wata kalma. Yin haka da gangan to babu shakka wannan laifi ne. Tunda zaka jingina wannan abun zuwa ga Annabi. Alhali shi kuma yadda ka faɗa din ba haka Annabi ya faɗa ba. Ba haka Annabi ya faɗa ba. To shine mal yace wal muradifi, ko kuma canza wani lafazi a cikin hadisi sai ka kawo wani lafazi wanda ke ɗaukar waccan ma'ana. Akwai abin da ake kira da at-taraduf. At-taraduf shine ta'addudul alfaz wa ittihadul ma'ana. Shine a samu lafazi biyu ko uku amma ma'anar su daya, amma kuma lafazin daban-daban. Yawwa. To in ka tashi ambata ba za ka ce ka canza wani lafazin sai ka kawo wancan. Bayan tambaye ka sai ka ce to ai duk ma'anar su daya. Ina fatar an gane. A wannan ba daidai bane. Saboda haka abinda aka ambata shi zaka kawo. To shine wal muradifi, ko canza wani lafazi da wani lafazi da suka yi taradufi, ma'ana suka hadu a ma'ana. Illa li'alimin, hakan ba sai in ya kasance ga malami. To wannan yana magana abinda malaman hadisi suke kira da ar-riwayatu bil ma'ana. Ma'ana ka zo ba da hadisi baka kawo lafazin ba, amma ka ambaci wani lafazin wanda yana ɗauke da ma'anar abinda hadisin yake magana a kansa. To wannan shi ake kira da riwaya da ma'ana. To malamai sun tattauna akan halaccinta. Wasu daga cikin malamai sun ce bai halatta ba. Bai halatta ka ruwaito hadisin manzon Allah da ma'ana ba. Sai ka faɗa sai ka ce auka maƙila, auka maƙala. So amma jumhuru na malamai sun ce ya halatta, amma sai suka sa sharuɗa. Sharaɗi na farko suka ce sai ga malami, ba ɗalibi ba. Saboda haka in ka manci hadisi to sai ka kyale ka yi shiru, ko dole sai ka yi magana. Yawwa, kar ka kawo shi a lababin shakka sai ka ce ina zaton kamar haka Annabi ya faɗa ko wata ƙila. To wannan ga ɗalibai ba a halatta musu haka ba. Hatta malaman da suka ce ya halatta ayi riwaya bil ma'ana, shi ma malamin suka ce, wasu daga cikin malamai suka ce da sharaɗin ya zamo ya manta haƙiƙanin yadda lafazin yake. To nan an halatta masa ya ruwaici hadisin da ma'ana. To nan ne wasu malamai sai kaga sun kawo, sai kaga sun ce auka maƙalar rasul, sai su kawo lafazin shakka. In suna kwankwanto wato lafazin da suka faɗa ba shi ɗin ba ne, sai kai sun ce au kama ƙala rasulullah, ko kamar yadda Annabi ya ce. Kaga babu tabbacin haka ya faɗa. To wannan in malami ne wanda ya goge a arabiya yana iya yin larabci sahihi eh ya san irabi ya san sarfu ya san balaga sannan kuma ya san ilimin hadisi da ka'idodin sa to shi an halatta masa ya ruwaice hadisi da ma'ana amma suka ce wanda bai larabci bai gama isassa ba to shi in ya mance to sai dai ya hakura da maganar sai ya koma ya je ya bincike ko kuma ya tambayi wani sai ya dakatar da karatu ya tambayi masana sai a mai bayani sai ya ci gaba in ya zan dole sai yayi magana in kuma ba dole bane shikenan sai ya saki wannan magana sai ya kama wata to shi yasa kaga malai ya ce illa li alimin eh kaga jahili ya fita dalibi ma ya fita su ba sa cikin wadanda anka halatta musu suroyi hadisi da ma'ana to shi ma malamin sharadi bi bi ma yuhilul ma'ani wanda yake yana da ilimi sanin abin da ke kore ma'ana kaga tunda malami ne to zai kawo lafazin da ma'anarsa ba za ta kore ma'anar wancan hadisin da ya manta ba saboda malami ne shi yasa aka ce ba yadda dalibi ya ba saboda kaga dalibi zai iya kawo lafazin da watakila ma ya walwala hadisin ba tare da ya sani ba ko kuma ya tauye ma'anar hadisin ko kuma ya juyar da ma'anar hadisin yadda annabi ya faɗa to shi yasa aka ce da jahili da dalibi su ba halatta musu su ce za su yi riwaya da ma'ana ba sai malami wanda yake yana da cikakken sani tsakanin lafazi kaza da kaza a shin wannan yana kore ma'anar wannan ko baya korewa to wannan shi babu komai zai iya ruwaitar hadisi da ma'ana in ya manta a kamar yadda da yawa daga cikin malamai suka tabbatar duka dai wannan ana kokarin a tabbatar da abin da ya fito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba tare da an samu matsala ba fa in khafiya al ma'ana to idan rawi yana karanta hadisi a sai wata ma'ana ta shige masa duhu ana samun irin wannan hatta waɗanda zaka ga ana kawowa su rijalul isnad din rawi zai zo ruwaitar hadisi kuma sai ya ci karo da wani lafazi wanda bai fahimce shi ba ana samun haka ko kuma malami ko kuma a matsayin ka na dalibin ilimi kana karanta hadisi sai ka ci karo da wani lafazi wanda baka gane ba to ya zaka yi shi da malai yake cewa uhtija ila sharhil garibi to nan sai a buƙaci zuwa ga sharhin wannan bakon lafazin da ya shige ma duhu to shi yasa malamai suka yi rubutu a wannan babi akwai wani littafi mai suna garibul hadith garibul hadith wanda Ibn Sallam ya rubuta to shi amfanin wannan littafi duk wani lafazi da yazo a hadisai an gane mai wahalar ma'ana to su ne tattara sai ne maka sharhin su lafazi kaza da yazo hadisi kaza ma'anarsa kaza lafazi kaza da yazo a hadisi kaza sai ya tara waɗannan alfaz din saboda a sauƙaƙe ma dalibai wa bayanul mushkil minha tare da bayanin kuma abinda ake gani yana da rikici daga cikin su waɗannan alfaz din sai kaga an yi bayani in ka koma ire-iren waɗannan littattafai to shi kuma amfanin wannan saboda ka'ida ba a su mutun na ruwaitar abin da bai san ma'anarsa ba yawwa kuma sanin ma'anarsa shi zai taimaka ma malami sadda ya manta lafazin sai ya ruwaice shi da ma'ana to amma ya zan lafazin ma baka san ma'anarsa ba to ina magana kuma kawo wata wani lafazi wanda zai ɗaukan ma'anar wancan yau to kaga wannan shi ya wajabta ma malamin hadisi ko ɗalibin hadisi ya goge iya arabiya in ka iya arabiya zaka ga zai yi wahala ka ci karo da wani hadisi a ce wai ka cimma wani lafazi wanda baka san shi ba kila sai dai ka samu iskali tsakanin wannan hadisi da wannan hadisi to wannan sai malamai masu mumarasa da fannin sai su zo su yi baka bayani ce baka ai ba cin karo ko kuma anar wannan kaza wannan kuma anarsa kaza wa sababuha eh to summal jahalatu to daga cikin dalilan da ke sa a soke hadisi akwai jahala jahilci ma'anar jahiltar rawi ta fuskoki guda biyu ko dai a jahilci zatin sa ko kuma a jahilci halinsa eh a jahilci zatin sa kamar misali ba da cikakken tarihin sa ba san suwaye malaman sa ba ba san garin su ba ba san kasar su ba ba san daliban sa ba to taya za a karbi maganar sa ko kuma a ba san halin sa ba ba za a yi tantance cewa shi adali ne ko fasiki ba ko muttahamun bil kadhibi ko kazzabun ne to irin wannan an samu irin wannan to sai kaga malamai sun ce aqal hadisin wani saboda fihi rawin majhulun akwai da rawi wanda yake an jahilce shi bai da tarjuma a wurin malamai to tana daga cikin dalilan da ke sa a soke hadisi wa sababuha to dalilin da ke sa a samu jahala din ga rawi annar rawiya shine haqiqa za a samu rawi qad taksuru nu'utuhu sai ya zama sifofinsa sun yawa zaka ga cikin ruwatu din nan zaka samu wani yana da sunaye sun kai 10 ana kiran sa da kaza 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 sunaye sun kai 10 eh to sai ya zama ya fado a wani isnadi a cikin isnadin sai ya ambace shi ɗaya daga cikin sunayen nan guda 10 amma kuma bai shahara da wannan sunan ba ina ba tara gane to kaga tunda bai shahara ba ba lalle bane malamai su iya gane shi kila cikin 10 din nan akwai suna 2 ko 3 su an kafi sanin shi da su sauran 7 duk boyayyu ne kila sai waɗanda ya taso tare da su ko dangin sa da sauran su to sai shi mai riwayan da ya tashi ambata sai ya ambace shi da wata sifa wanda bai shahara da ita ba to sai malamai su samu shakka shin shine ko wanin sa eh to anan sai a ce akwai rawi mai jahuli ma'ana babu cikakken ta'arifin sa to shi yasa ta gatsantsan sai malamin hadisi to in kana da ilimin hadisi to shikenan za ka ga ba za a yi maka wayo ba fayuzkaru bi ghairi mashtahira bihi ligaradin sai zamu an ambace shi da wata sifa wadda ba da ita ya shahara ba ko anka shahartar da shi ligaradin saboda wani dalili shi wanda ya ambace shi da wannan sifa watakila abokin karatunsa ne ya karbi riwayan a wurin sa bai son ya ambace shi da sunansa wanda aka sani don ka a ce ashe yayi karatu wajen abokin sa ana samun shi ma irin wannan ko kuma a yafi shi ilimi yafi shi karatu amma kuma sai ya ji wannan hadisi a wurin sa to idan ya zo fadan hadisin sai ya ambace shi da wata sifa wadda ba kowa ya san shi da ita ba don ka a gane cewa kaga duk shi ba wani babu ne da dalili to ana samun irin wannan to irin wannan in ba a samu wasu hanyoyi da aka sarraha cewa shi din ake nufi ba shine sai malamai su ce to a kyale maganar sa don takan iya yiwa shi da yana iya yiwa kuma ba shi bane sai ce wa sannafu fihi kuma malamai marubuta sun yi rubutu a wannan babin a wannan babin kawai na dalilin da ke sa a samu jahala wanda suke kiran fannin da al-muwaddih wawun din nan tana da shadda al-muwaddih li awhami ko amma sai ku bar ha'un din da nasabarsa saboda wasannafu fihi al-muwaddih duk da ko al-muwaddih din zai iya dauka almadi al-muwaddih din yafi to malamai sun sannafa litattafai waɗanda suke bayanin halin shi wanda an kai ibhamin sa sai a ce maka to wani da anka ambata isnadi kaza da wata sifa wadda ba ita shahara ba ai wani ne wancan din dai ne da ka sani to an samu suma malamai irin su al-Khatib al-Baghdadi sun yi rubutu a wannan fanni din shi yasa bangaren hadisi komai an yi rubutu a kansa kawai ka nemi kuɗi sai ka sai littattafai ba haka ba tunda haka ilimin cikin littattafai yake in ba haka ba sai dai ka ji malamai da ambata ka gani dole a sai littattafai ba zai yi ɗalibi ya zama bai sai littafi ba zai yi ba wannan ba daidai ba ne satin da ya gabata an yi baje koli akwai darul umma sun yi baje koli littattafai a Sokoto to ban san ko kun je kun saya ba to har sun yi sun gama lalle sun yi baje koli sun dan rage ma littattafan kuɗi irin na 100 za ka iya samun shi 80 ko 75 haka irin na 10,000 a ce ma 7 ko 6 ko 8 to haka lalle sun yi sun gama Sokoto sulke kwanan su biyu ma duk ba ku da labari kuma kuna ɗalibai ana yaso su littattafai wannan ɗalibtar taku akwai rauni cikinta ɗalibi ya fi neman littafi fiye da yadda yake neman abinci wanda shi ne abin da yake sananne a wurin magabata da ka bashi abinci yana jin yunwa to gara ka bashi littafin da yake son ya samu bai samu ba su magabata sun fi kimanta wannan to sai dai a jira wata shekara wala Allah za su yi an sanarwa sun yi an ta faɗa social media radio duka na yi mamaki ma da kuka ce ba ku sani ba sun yi wata ma suna watsa labarin tuni kuma ganin an yaɗa abun to shi yasa ma ban yi bayani ba sai yanzu lallai ranar farko dai na je amma ban ƙara koma ba har sun ka tashi sun ka kawo littattafai gwargwado wa qad yakunu muqillan wani lokaci kuma daga cikin dalilin da ke sa a samu jahala ga rawi shine zamo wasa wato muqillan mai karancin hadisi irin ruwatu din da zaka ga wasu hadisan su biyu ne wasu uku wasu biyar ba su da hadisai da yawa to wannan yakan sabbaba ya sa malamai ba su san su ba sosai fala yaksuru al-akhadhu anhu sai zamo karbar hadisi daga wurin sa kaga ba za ta yawaita ba na ba tar an gane kamar yadda malami in yana da ilimi sosai to dalibansa za su yi yawa saboda kullun cikin ba da ilimin yake ya ba wani ya ba wani ya ba wadancan kullun lailan wani hara in kuma malami ya zama ba ya da ilimi sosai to sai ya zama dalibansa sai su yi karanci saboda bai da abin ba su in kuma ya ce ta ba su a kullun to kaga za su kwashe karatu sai su bar shi zero to akwai su irin wayannan irin masu sa karatu wata-wata ɗin ko bayan wata biyu duk dubaru ne kawai ilimin da ya babu to kana da ilimi ya za a ce a sa karatu wata mutum yana can yana hayaniya sai bayan wata kuma ya dawo ka koya masa ilimi haka wanda ai ba karatu ba ne wanda al'asulu ma kullum a yi shi ne al'asulu a yi to wannan shi ne sai ya zama ɗalibansa da za su karɓi riwaya daga gare shi sai su yi ƙaranci wasannafu fihi shi ma wannan fannin malamai sun yi rubutu a kansa wanda ake kira da al-wuhdana ana kiransa da al-wuhdan ma'ana masu ɗaiɗaikun hadisai za ka ga malamai sun yi rubutu a kansa kamar shi al-Khatib al-Baghdadi ya yi rubutu a wannan janibi sai ga an ce maka rawi hadisansa kaza ne To wannan shine aula yusamma, wani lokacin ma zaka ga rawi ma ko sunan nasa ma ba za a ambata ba. Kawai sai ga jidan ce kala fulanan fulanun ko sami'tu fulanan, sai a boye sunansa a boye. To ikhtisara, wasu ruwatu sukan yaka saboda takaita lafazi, in ba su son lafazi yayi tsawo, ko kuma lokacin da suke bada hadisin sun kosa sun gaji suna son hutu, to in sun zo kawai sai su boye sunan rawi. To boye sunan rawi din kaga dalili ne wanda ke sa ya zama ba za a san wane ne tunda an boye. Kamar ka zo kana ba mu labari sai ka ce ai naji wani mutum ya ce min kaza, to kaga in baka fade shi ba mu ba mu san shi ba, kaga ya zama mu bahani. Yauwa, anan kuma ba za mu karbi maganar ba sai san da ka sarraha muna. Idan muka gano cewa wanda ya baka labari din suka ne, sai mu yadda, in kuma baka fada ba sai mu aje maganar ka. Koda ko kai suka ne, to shi din suka ne, kaga ba mu sani ba. Wa fihi al-mubhamatu, to a wannan malamai suka yi rubutu wanda ake kira al-mubhamatu min ar-ruwati. Sai a ce maka rawi kaza da aka yi ibhamin sa a hadisi kaza da kaza, ai shi ne wani dan wani, an haife shi a gari kaza a shekara ta kaza, da malam wani da malam wani malaman sa ne, da wani sun karbi hadisi wurin sa ya rasu a shekara ta kaza a gari na kaza. To shi ma akwai littattafai da aka rubuta akan al-mubhamat min ar-ruwat. Wala yuqbalu al-mubham, Ibn Hajar yace to ka sani ba a karban maganar wanda aka boye shi sai an bayyana ko shi waye. Na fata ra gade, duk wanda ya zo ma da labari kuma wanda ya ba da labarin nan kai baka san shi ba, to kar ka karbe wannan magana aje mai abisa. Walau ubuhima bi lafzi ta'dili, koda ku wannan boyewa an yi ta ne da lafazin da ka nuna shi adali ne, alal asahi akan zance mafi inganci, kamar ya ce akhbarani siqatun, ai wani amintacce ya bani labari, to ba za a karba ba. Malamai suka ce domin yana yiwuwa wurin ka ya zama amintacce, yana yiwuwa mu da ke kake babu labari ba amintacce bane a wurin mu, dole dai sai ka bada ko shi waye. Amma dai ka ce wani adali ko amintacce, har yanzu zaka ga wasu masu da'awa suna sai gaje suna irin masu labaruka din nan wurin wa'azi, ai wani amintacce ya bani labari kaza. To wannan ba za a karbi wannan magana ba. Shi da ya faɗi abite ku bar mai abite, sai san da ya sarraha shi wannan waye, da yana yiwuwa wurin shi yake suka, amma ku yana faɗansa sai ku ce, sai wani ya ce ai wannan dan iska ne, ko ba a samu haka nan ka gani. To amma zaka ga masu wa'azi suna ta wannan shirmen. In har ya zan dole sai ka bada labarin, kila akwai wa'azantarwa, to ka sarraha mana. In har ba a so a san sunan shi, to don me da zaka bada labarin? Ai asalan ma bai kamata ka bada labarin ba, ko ba haka ba? To in ba a son a sani, to kai don me da zaka fada? Yanzu a san labarin, amma wanda ya faɗi labarin ko ba a san shi ba ya zama majhuli, wannan ai ba ilimi ba ne, shiriri ta ne. To wannan shi ne, fa in summiya, in kuma rawin, in kuma aka ambaci sunan rawi aka ce wani, aka ambace shi wan farada wahidun anhu, amma sai ya zama kawai mutum ɗaya ya riwaya gare shi, bai da ɗalibi sai mutum guda. To bai da ɗalibai da yawa gida, mutum ɗaya kawai ya karɓi riwaya daga gare shi, to wannan shi ake kira fa majhulul aini. To wannan shi malaman hadisi suke kira majhulul aini, an san sunansa amma kuma malami ɗaya ya karɓi riwaya wurinsa, sannan ko ba a samu wani daga cikin a'imma daga cikin malaman hadisi wanda ya nuna cewa shi sai ƙaba ne, to wannan shi ake kira da majhulul aini. ba wanda ya riwaya daga wurin sa sai mutun daya sanan irin a'immatu manyan malaman hadisi irin su al-Imam Ahmad irin su al-Imam al-Bukhari irin su Yahya ibn Ma'in da makamantansu waɗanda dai suke sune abin izina su duk wanda sun ka ce su kane to shikenan an sallama duk wanda kuma suka raunana indai ba wani irin su ya saba musu ba to kuma ya raunanu da sun ce kai da ibi dai to ka tabbata da ibi ya abada sai in an samu wani wanda yake sa'an sa ya saba ina ba tar an gane to ba a samu cikin waɗannan manya da suka wassaka wannan rawi din ba kuma mutun da ya ruwaya amma an san shi to in ya ruwaya sai malamai su ce aje ruwayar sa inda amintacce ne ya za a ce bai da dalibi sai mutun daya wani irin karatu ne wannan wani irin ilimi ne wannan to kaga wanda yana duda cewa akwai matsala tattare da shi awai sunani fasaida wani zubin kuma za a samu mutum bi kawai suka karbi riwaya daga gare shi shi ko sama ga haka amma walam yuwaththaq amma malamai ba su ce shi sai ka bane to fa majhulul hali tun adadin ya karu ya kai mutum biyu to sai a kira shi ko sama ga haka sai a kira shi majhulul hali saboda haka jahalatul aini tahi illa tafi muni sama ga jahalatul hali da me yanzu halin sa ne ba a sani ba amma tun da har daliban sun kai biyu to wannan ya nuna sananne ne dalibai na zuwa karatu wurin sa wa huwa al-masturu kuma shi malaman hadisi suke kira wanda aka suturce halin sa to irin wannan aka yi tawakkufi in ya faɗi magana sai sanda aka samu cikakken bayani a kansa da za a iya cewa shi adili ne ko kuma ba adili ba ne to wannan duka ana koya ma yadda za ka karɓi magana da yadda za ka bashe ta saboda haka shi ilimin hadisi yana bayan ya koya ma kanikancin hadisi kuma zai koya maka yadda za ka dinga tantance labaruka da mutane ke kawowa ai wane ya ce kaza ai an ce kaza ai kaza ya faru yauwa don karkaji tunda wani kawai da ya ga abu misali ko a social media ɗaya wani ya zo ya rubuta kaza sai ka ga ɗaya ya kwafa shi ba yana ta yaɗawa to kaga ba haka ake wannan duk ba ilimi ba ne jahilci ne kawai da rashin fahimtar addini to nan za mu kwana insha Allah wani sati sai mu tashi summal bid'atu wanda aka kyale hadisin sa saboda shi dan bid'a ne سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته